daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abinnan yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viyu Afrik na zangon FM akan mitoci 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyyar da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarwa muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya sun koka da rashin saka wakilansu a cikin wani kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa domin bincikar zargin cin zarafin bil'adama da ake yi wa dakarun kasar.
Mu ba mu kwararru kenan a cikin mu, gaba ɗayan mu ba mu kwararru a cikin wanda suke wannan aikin, gaba ɗayan mu ba wani kwararre a cikin da zai yi wannan aikin a kafa mutum shida a Najeriya.
Sannan za mu je jamhuriyar Nijar ma domin jin wani korafin, amma daga bakin masu fama da nakasa a yankin da magaram za ku ji a kan menene. Baya ga haka, muna tafa da shirin Kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu 'yan fasakwabarin bakin haure suka nutsar da su da gangan daura da gabar kasar Yemen. 'Yan fasakwabarin sun tilasta ma bakin haure kusan 300 daga kasashen Habasha da Somalia fadawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis. Hukumar kula da masu kaura ta kasa da kasa ta ce akalla 56 daga cikin bakin hauren ruwa ya ci su, kuma waɗansu da wato waɗanda suka rayu sun bisne yawancin matattun ne a cikin wasu kaburbura marasa zurfi a gabar Yemen da ke lardin Shafwa da ke kudancin kasar. Har yanzu ba a ga 65 daga cikin su ba, kuma waɗanda suka rayu amma suka zabu barin gabar ba a san inda suka yi ba. Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya Alhamis cewa Majalisar Dinkin Duniya tana mai jaddada cewa wajibi ne al'ummar duniya ta ba da muhimmanci ga batun hana aukuwar tashe-tashen hankula da kan sa mutane da dama yawan ƙaura wanda kan jefa su cikin haɗura.
Mutane aƙalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan da wata mota makar da bombomai ta tarwatse a Mogadishu, babban birnin Somalia. Hukumomi a Somalia sun ce mota ta tarwatse ne a kan titin Makkal Mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu 'yan mintoci bayan da jami'an tsaro suka tsayar da motar. Wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa an daƙile harin ne bayan da jami'an tsaron da ke bin motar suka hana ta ci gaba da tafiya. Jami'in gwamnatin ya ce har yanzu ba a san ainihin inda aka yi niyyar kai wannan hari ba.
To, ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis, yana mai cewa muddin Koriya ta Arewar ta takalo yaƙi, to fa a ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin na iya faruwa gare su ba. A gargaɗinsa na baya-bayan nan mai cike da gurnani, Trump ya ce wataƙila ma kashedinsa na farko, inda ya yi barazanar babbake ƙasar ta 'yan kwaminis da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya, watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata ba. Da aka tambaye shi ko wani irin kashedi kuma zai fi na farkon tsanani, sai Trump ya gaya wa manema labarai a gandun wasan golf mallakinsa da ke Bedminster na jihar New Jersey cewa za su gani ya kamata Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta. Idan ba haka ba, za ta shiga irin rigimar da kasashen duniya kalilan ne kadai suka taba shiga. Trump ya yi magana 'yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewar ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen kaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwayen da ke daura da gabar yankin kasar Guam mallakin kasar Amurka, wanda shi ne na baya-bayan nan a takallar da Koriya ta Arewa take yi a catar bakarta da Amurka.
Gwamnan jihar Louisiana John Bell Edward ya kafa dokar taɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin New Orleans a wannan makon saboda lalacewar tsarin famfo. Edwards ya bada sanarwar jiya Alhamis mai cewa za a fama kar idan aka samu karin ruwa mai yawa a yankin fiye da yadda ake zato a cikin 'yan kwanakin da ke tafe. Yace ya kafa dokar taɓaci ne a matsayin rigakafi da zimmar yin damara ko da ambaliyar za ta karu a cikin birnin na New Orleans. Wani al'amari na akwai ne a wani mawuyacin lokaci, musamman ma ganin cewa ana cikin tsakiyar kakar mahaukaciyar guguwa. Magajin birnin Mitch Landrieu ya ce hukumar birnin za ta shigo da wasu ƙarin janaretoci saboda ƙarfafa wanda ake da su yanzu, kuma yana ganin cikin kwanaki biyu masu zuwa za a girke su.
Wani haɗarin motar bus a yankin tsakiyar China ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 36 da kuma raunata wasu 13 a lardin Shanxi a cewar hukumomi. Motar ta taso ne daga Chengdu, headquarter lardin Shushan, da daren jiya Alhamis, inda ta doshi birnin Yunyan da ke lardin Henan. A cewar 'yan sanda, gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke Qingling, wanda wani ɓangare ne na babbar hanyar Jin zuwa Hangzhou. Rahoton kafar labaran gwamnati ta Xinhua bai yi bayanin haɗarin motar ko ya haɗa da wasu motocin ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya al'ummar yankin Arewa maso gabashin kasar na korafin cewa babu wakilansu ko ɗaya a cikin wani kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa mai mambobi 6, wanda zai binciki zarge-zargen da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adamin ƙasashen waje ke yi wa dakarun ƙasar game da zargin cewa jami'an tsaron na cin zarafin al'ummar yankin yayin da suke gudanar da ayyukansu, ko da yake gwamnati ta ce tana duba wannan al'amari.
Malam Musa Abubakar, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja, ya ce lallai wannan kwamiti babu tabbas cewa za yi masa adalci gurin sauraren bahasi ko koke-koken al'ummarsu.
To, ya za mu zo mu zanna muna ganin mutanen da daya mutane su ne suka sa mu a gaba suke ta kashe mu, sannan mu zo mu zanna kuma muna gaya musu cewa an yi wa 'ya'yanmu ne, an sace wannan, an kama wannan, an kashe wannan, an kashe wannan, kuma mu yarda da su. Gaskiya da muna ganin ba mana adalci ba, amma muna ganin kamar abin da ke zo zane ba. Muna ganin wannan gwamnati namu ne, mu muka tsaya tsayin daka muka tabbatar cewa an kafa wannan gwamnati, sannan kuma a zo ana kafa irin ana mana irin wannan abin, muna ganin kamar akwatin fuska. Gaskiya ba daɗi.
To, amma baka ganin kamar wannan aiki ne wataƙila na ƙwararru waɗanda kuma gwamnati ta amince da su za su yi adalci, shi yasa aka sa su yi wannan aiki, ba lallai magana ƙabilanci ko bambancin addini zai iya wani tasiri ba?
To, Malam Umar, wato mu ba mu da ƙwararru kenan a cikinmu, gaba ɗayan mu ba mu ƙwararru a cikin wanda za su yi wannan aikin, gaba ɗayan mu ba wani ƙwararre a cikinmu da zai iya wannan aikin. A kafa mutum 6 a Najeriya, kai ko da an ɗauka ma zon ne, tunda muna da zon 6 a Najeriya, sai a ce an ɗauki mutum ɗaya daga nan, amma a kafa kwamiti gaba ɗaya Najeriya nan ba mu a ciki gaba ɗaya, ba mu ƙware ba kenan mu, amma mun yi zaɓen su mu shigo mu, gaskiya sai ka canza zani.
To, amma a yanzu ana cewar ana sa rai akwai wasu mambobi guda biyu da za a naɗa, ɗaya daga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro, ɗaya kuma daga ma'aikatar shari'a wanda zai zama lauya da zai taimaka wa kwamitin aiki. Wannan idan aka sa al'umma ko wasu daga wannan yanki naku zai gamsar da ku?
Oh, okay, ma'aikatan su kenan su, wato wanda suke zai da su kenan, amma mu ba zai zai da mu ba. Sai ma'aikatan gwamnati da kewa gwamnatin aiki wanda suka ɗauke su suna musu aiki su za su kawo mana kenan mu, in ma an sa kenan.
Alhaji Musa Bukar kenan, ɗayan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To, amma a waje ɗaya, Malam Hafiz Muhammad, wani jami'in gudanarwa a ofishin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo, ya ce ya kamata al'ummar wannan yanki su yi haƙuri su saurari ƙarin mambobi da za a yi na wannan kwamiti daga waɗansu ofisoshin gwamnati.
To, alhamdulillahi rabbil alamin, kamar yadda ka ce an kafa wannan kwamiti, har yanzu kwamitin akwai ana jiran representation, wato wakilci daga ofisin shi mai bawa shugaban ƙasa a shawara kan fannin tsaro, wanda ana tunanin wakilai za su fito daga wannan sashe domin a samu cikakken bayani da kuma binciken da za a samu sakamako wanda zai gamsar da al'umma gabaki daya. Ni abin da zan iya cewa shine al'umma yankin su yi hakuri.
Malam Hafiz Muhammad kenan, wani jami'i na gudanarwa a ofishin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo. A yanzu dai ƴan ƙasa da dama sun sa ido su ga irin tasirin da wannan aiki zai yi, musamman idan aka yi la'akari da cewar tun lokacin da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwasin cewa za a kawo kwamiti domin ya gudanar da cikakken bincike akan zarge-zargen cin zarafin al'umma da jami'an tsaro suka yi a wannan lokacin. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. To, daga korafin al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya, sai wani korafi daga masu fama da nakasa a yankin da magaram na Jamhuriyar Nijar, inda suke kokawa kan yadda gwamnati ba ta ba mambobinta kwantiragin kayayyakin da suke hadawa na hannu daga sana'o'in da suke yi. Abinda suka ce yana kashe musu kwarin gwiwa tare da ƙara tunzura mambobinsu komawa ayyukan barace-barace. Sai dai gwamnati ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an dama da nakasassun. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abara ta aiko mana.
A koyaushe hukumomi suna kira kan a yaƙi barace-barace daga nakasassu, yayin da wasunsu suka maida bara sana'a. Sai dai nakasassun sun ce ba su gani a ƙasa ba, hukumomi faɗi ne kawai nasu, ba a sayan kayayyakinsu. Kamar yadda waɗannan nakasassu na cibiyar koyon sana'a ta Karanan da Magaran suka shaida, suna ƙera abubuwa da dama amma gwamnati ba ta taɓa ba su kwangila ko tallafi ba.
A gaskiya gwamnati ba ta ba mu kwangila. Gwamnati bai taɓa wayoyin mu ba, kuma bai taimaka mu ba.
Muna aikin sudi, muna aikin kira, muna aikin dimki, muna saka kujeru ta makahi, ana aikin katako, ana aikin hwata, kamar ana yin balo, ana yin gyaran inji. Amma daga cikin duka wani abubuwan da muke yi, mu dai ta ga hanyar gwamnati. Gwamnati ba ta taɓa taimaka mana ba da cewar ko mu yi mata wata kwangila, mu kera mata wani abu daga ciki. Babu abin da gwamnati ta taɓa ba mu na sunan kwangila dai wanda ya fito daga hannun gwamnati. Babu shi.
Babban burin na kasassun su ga ƴan uwansu sun barbara sun rungumi sana'a, tare da kira ga gwamnati ta tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da suke sarrafawa.
Babban gurinmu ƴan uwanmu na kasassun su kwasa bara, su zo su koyi aiki. Ko kenan yanzu kun ga misali, yanzu gwamnati tana yin kasde sante din wannan. Yanzu akwai kasde sante da dama wanda duka irin wannan kayan da muka yi da suke yi, mu muke muna iya irin su. Akwai lakwal-lakwal da dama wanda gwamnati take yi. Muna iya yin table bank, muna iya yin armor, muna iya yin kyaurayi, muna iya yin kujeru, muna iya yin table na meter, duka muna yi. Amma daga ciki babu wanda gwamnati ta bamu.
Mu dai kiran mu gwamnati ta yanda suke cewa ai yaki da bara, mu mun hakuri mun barbar mun sa yaran mu lakwal, to mu kuma a kama mu dinga yin sana'a, kuma a saya muke fata.
A ɗaya waje, Madam Sani Aishatu, daraktar jiha ta al'umma, ta shaida mun a koyaushe tare suke da kungiyar nakasassun don sauraron kokensu.
Akwai wata ONG onin tana nan take kula da su, tana ba su horo kwanan nan, mata ba su horo. Horo kashi-kashi take nan tana ba su. Su kuma mata ana sun kwanaki har sun samu ma an ba su wannan awakai wanda za su samu su ma su kiwata su, su aihuwa musu su samu wannan. Duka dai bakin kokari muna nan muna yi, kuma muna ba da cigiya ko wuri in muka ji labarin akwai wata ONG muna kai kukan mu, ONG ma international duka muna kai kukan su inda za a shahe musu hawaye. Kamun kurami kin ga ai su duk yanzu ma'aikatar da kika je kin iske kurma yana aiki, kuma duk ma'aikatar da kika je tun daga university zuwa hospital zuwa ma'aikatu diyo akwai kurame, kungiyar su ce ta sa kuma biyan su ake yi. To haka nan suke kashe kashi su a tsare suke. Kuma duk inda muka ce mu suka ji labarin ana daukan wani abu ko ana sayan wani abu, muna shiga gaba tare da su mu je mu sama musu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, karfe 3 na tsakar dare ne da minti 14 a nan Washington DC. Kafin mu ci ga shirin kallabi, mu shakata da wannan waka.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Ka ji kallan guna san za faɗi yake sha ta gobe na yake ci.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na ka kama roka na na zaliya shato mamalo gumi da yake ci.
Kaya yara gumi na nake ci.
Maso zowa office koye office, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci.
Kaya yara gumi na nake ci.
Idan dai kaga mutum bi
tabbata gumina yake ji
ta yaya ragumina nake ji
sai an sha wuya kan sha dadi kayan yara gumina nake ji
kayan yara gumina nake ji
sai an sha wuya akan sha dadi kayan yara gumina nake ji
kayan yara gumina nake
kama da zamani na kawayen mu akaz nake yawuna yazan hanna haudoki na haukeke ina bin sababur yanzu gani akan motoci ga tabbata gumina nake ji
kayan yara gumina nake ji
kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na kan ku kama kowane gumina yake ji
kayan yara gumina nake ji
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole ga ya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kayan yara gumina nake ce
kayan yara gumina nake ce
ani ma dodo gumina nake ce
kayan yara gumina nake ce
gama wasu na opel sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumina yake ce
kayan yara gumina nake ce
ina gama nomi ya tabi gona sare haki da garan ichi shima wannan gumina yake ji
kayan yara gumina nake ji
tuna da direba matukin mota
to madalla yanzu bari mu je ga shirin kallabi tare da Maryam Dauda
ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rauna saloniyar mata ya salamu
jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da bakuwar mu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu mai rubuta littattafan Hausa wadda ke da zama a garin Funtuwa a jihar Katsina dake arewacin Najeriya A cikin shirin da ya gabata nayi ma Hajiya Bilkisu tambaya akan irin kalubalen da ta fuskanta a sana'arta ta rubuta littattafai. A shirin mu na yau za ku ji amsar wannan tambayar. Kamar wane irin kalubale kika fuskanta a wannan sana'a ta ki ta rubuta littattafan Hausa?
Gaskiya na shiga hali sosai daga farko din nan saboda na rubuta wani littafi na san amurki. Kalubalen da na fuskanta shi ne misali gyara littafi daga kasuwa na ma kona shi na ma daina ban kara buga su tun da na yi saboda ba a fahimci inda na dosa ba saboda wani na kokari ne kai ka kare ƴaƴan ka daga adinnan banza da kuma shi yaro ya rika kunkun kusan da ke uwa ki rika binciken ɗanki to sai aka gina na to ita kuma ya hana ki binciken wannan ɗiya sai aka kai wani matakin lalacewa har ta kai ƙarshe dai yarin ya ta sa har ta shiga hali ta rufe gidansa da baki ɗaya ba ma ita kaɗan ta ba to sai aka nuna cewa na yi amfani da balagar harshe ina fito da abubuwa ɓaru ɓaru to sun suna ganin zan ɓata yara ni ɓarkin san duk abin da zan nuna na zahiri ne in ku kan za ku da gaske za ki yi shi a lokacin ya manta kowane gwamna ne na sanu a lokacin da ya lissa a inda daɗewa sai aka kai ƙawa ta sai gwamna ce to a je a kawo kwamiti a nan cikin DUP ya ce to na ba mai da yara ce ba ku sun fi san shi ne da kike mai kafa mu ke kike ban mu Allah ki ce gaba da abinki da kika rufa mu goyon babur mai gidana hin yi tsara sai da aka gama aka kai wa gwamna shi wanda shi gaban kwamitin din shi a kaina ya ce to in dai har amince yanda ita yana masu sirri to ya mace za ta yi mijinta haka za ta yi ƴaƴanta wannan abubuwan da yake magana a samu tashin hankali a Najeriya ba to wannan abu ya hana ni sukun na shiga hali kwarai sai da hagan bincike wajen ko sati uku ne sannan na samu natsuwa sannan na samu natsuwa kuma suka ce ci gaba da rubutu na kuma ka a ce wai a za ka kai da ni in daina kaiwa Kano
shin wani kira za ki yi ma masu irin wannan tunanin da suke son a saka ya ko a boye abubuwa kada a fallasa kuma yawancin lokuta za ki ga waɗannan abubuwan na illata al'umma
ke ga misali yanzu ai suna da yawa akwai malaman da ke ta manawa a ai mara a za ta zata yara ai menene a kan Allah rufe da littattafai wanda duk ke rubuta Allah to tun da shekara na suke ba mu ga kun yi Allah na tuba sai a jiri saboda a jiri muke shuka mu zuciyar mata sai ke mace a Qur'ani da Allah Allah ce kike ba fa ban za ki ba duk sai kike sai wanda ke koran shi to sun shi ne da ke da rubutu ne haka ai idan da shi yake ne mun kuma kinga muna ta kokarin yin zakali daga kai kyamata ne duda za ta tilala cewa inda duk kika ake dan kwarki duk kika za ki ga akai shi da uwar kwarai matan ne ba a so ki zana kanki kar ki san kanki ki ta zama cikin wahala to shine mu kuma kokari mu gane da su matan ba haka Allah ya duk yayin da zan Ubangiji sai wanda ke wani imani kin ga mun zuwa nan za tsarwa da mu ke duk malaman sai suka rika nuna cewa muna yin ba da muna yin menene kin ji matsala ai masu cin din yanzu yaran da suke cin din yanzu suna yin kokari abin da ake yi din ne.
To hanjiya a gurguje wace shawara zaki ba mata baki daya da ke sauraron ki amma da mazan ma da suke sauraro?
To mata ne ina nan dai kan bakana kike mace kanki kike mace ɗanki da Allah sai mu samu duk matsalolin da kike cikin kasar mu ke zo da mu samu sauƙinta in da ke uwa za ki kula da ɗanki amma yanzu ki ga uwa ta je ma ta yi ɗan hali gaban ɗanki yana kallo sai a ce ai kafar ki ba mu ki ga wannan tashin hankali kuma ba ɗanki ke boye a gidan da ke da haka ke kai yanzu ko ki shagona cika uwar hijabi ki yi sata a ciki gida gida kike da ɗanki da haram amma an tambaya ba a ba su da azumi ba shi a Najeriya ta kace ni babu kuma kariya suke inda duk za su yi sana'a yanzu ko su ko da hali ake rafa za su ga matasa sun da gona sun je suna sayo hakki na su ce da ƴaƴanki to me me yasa haka duk mutum gaskiya ce shi kuma ba zai tashi da miji zai yi ya ba shi hakki shi ya hada ki shi dan shi da bara to kin gani yanzu ya ru inda kira shi a gaskiya shi ce ko ya ce shi ya ce ki kike kuma ko dai dai sun tarbiya ya kawo sai uba da mun da abin nan ɗanka sai da kace za ka iya ɗaukar ɗawainiyarka kafin a ba ka auren nan sai me yasa ki duk wasu zuciya da rashi imani ke kawo wannan ba kawai ba abin da ke koya kike a gidan mijin nan yake shi ɗanki zai ɗauka ke ke makarantar farko a gare ki shi zai ɗauka kuma shi zai kai wani guri to kin in ana ci gaba da haka ta haɗa mu zai ɗauki ne amma in ana ƙoƙari ana sauki da zuwa a cikin zuciya za a zauna lafiya inda gidan aure ya zauna lafiya to za ki ga al'umma da ke kusa da su ma sun zauna lafiya inda ku aka samu bakattacin gida ba zaman lafiya za a cin halal sai haram to za ki ga duk al'umma suna hali mata ta gurɓace.
Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Hajiya Bilkisu a nan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai shirin jaridin Amurka tare da Ango Nazir Ahmed Hausawa.
Jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ƙara caccakar McConnell sakamakon kasa rushe inshorar lafiya da ya yi. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya caccaki shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell a ranar Alhamis da ta gabata a shafinsa na Twitter sakamakon kasa rushe inshorar Obamacare da mai gurbinta da sabuwa a zaman da majalisar ta yi a wannan watan na Agusta. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter kamar haka: za ku yarda Mitch McConnell wanda ya yi ta ihun rushewa da kuma kafa sabuwa na tsawon shekaru 7 ya kasa gama wannan aiki? Lallai sai mun rushe Obamacare mun kafa sabuwa. Wannan shine karo na biyu da Mr. McConnell ya fuskanci irin wannan caccakar daga wajen shugaban kasa a cikin awanni 24. A hantsin Larabar da ta gabata ne Mr. Trump ya kalubalanci Mr. McConnell da maganar da ya yi ta cewar zaton shugaban kasar ya wuce gona da iri a cikin al'amarin muhawarar kiwon lafiya. Trump ya rubuta a Twitter cewa Senator Mitch McConnell ya ce tunanina ya wuce gona da iri, amma bana zaton haka. Bayan daukan shekaru ina jin ana cewa a rushe a kafa wata, me yasa ba a yi ba? Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an binciki gidan Manafort a ƙarƙashin binciken da Mueller ke yi. Labarin ya ci gaba da cewa masu bincike na musamman sun samu takardar izinin yin bincike a gidan tsohon manajan campaign na Trump a Virginia ta Arewa, wato Paul J. Manafort, ƙarƙashin bincike da ake gudanarwa da ke da alaƙa da Rasha na takardun haraji da kuma takardun bankunan ƙasashen waje, kamar yadda wata majiya da ta san abin da yake faruwa ta faɗa. Binciken wata alama ce da ke nuna lallai binciken da ake na ƙara faɗaɗa a kan Mr. Manafort, kuma yana daga cikin manyan mutane da binciken ya ritsa da su tun kafa kwamitin na musamman. An kafa Robert S. Mueller na uku a watan Mayu, kuma ana kyautata zaton masu bincike su ci gaba da ɗaukar matakai na bincike irin wannan, ciki har da tattaunawa da kuma takardar neman binciken ƙwaƙwaf a watanni masu zuwa a yayin da suke ci gaba da zafafawa a binciken. Babu hakikanin masaniyar dalilin da ya sa Mr. Mueller bai tambayi lawyer da ke kare Mr. Manafort waɗannan takardu ba. ana daukar samu irin waɗannan takardu a matsayin wata hanya ta ci da ƙarfi da gwamnati ke amfani da ita wacce ke nuna cewar suna da kyakkyawan zaton za su samu shaidu da za su tabbatar da laifin da ake zargin afkuwarsa wasu lokutan ana bayyana binciken a fili ga al'umma ƙwararru a cikin harkokin shari'a sun ce Mr. Mwela na kokarin aikawa da sako ne ga Mr. Manafort na irin girman da wannan bincike ke da shi gami da matsalamba dan ya bada hadin kai sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya
a kai da ango ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar na'ura
Assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwanin ana kira da inda ma abun hawa da kanki ke zuwa babur zuwa mota cewa da Allah mu rika yi masa tafiya a kasa adalci idan mun hango su zamu wuce su muna bayan su kar sai mun je gurin su mu kada musu karara ko mu danna musu wani mu ba su gab inda karar da ta yi musu yawa ba har ta firgita kaga sai sai inda su to daga ne kan ba su gaban su mun ai wannan kwaya karar kafin ka je gurin sun kaushe sun ba ka gurin batan dan wana masu abun hawa za su yi wannan shawara ta yaya su dauka kuma su gyara domin a yi wa masu tafiya a kasa adalci assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwani
assalamu alaikum wa rahmatullah magana Jello Garba na wata kusur Najeriya a gaskiya ina kira musamman ma ga masu zanga-zanga na rashin dawowar girma shugaba kasa Muhammadu Buhari na cika kwanaki da tsakanin watanni wannan ba abin zanga-zanga ba ne tunda kundin tsarin mulkin Najeriya bai hana masa bai haramta masa wannan zama da ya yi na lalura ba na kuduri na kowane mutum bai wuce ya yi jinya ba kuma bai wuce yarkin lahiya ba da haka babu wani dalili na ganin cewa su yi wannan zanga-zanga mai magana Jello Garba na wasu kusan Najeriya na gode
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Bas. Kira ga 'yan siyasar Najeriya. Mu rike kuri'unmu 2019 tana gabatowa. Tun daga kan masu neman gwamnoni zuwa sanatoci zuwa reps. Muna nan muna jiran. Akwai lokacin da zamu yi, akwai ranar kin dillanci. Akwai lokacin siyasa ta 2019. Sai mun ga wanda ya cancanta a wakilci, shi zamu zaba. Mun daina zaben ta mundare, mun ringa zabar mutane. Suna tafiya ba abin da suke tsinana mana sun bar mu a cikin kunci ni ne Sani ba
to ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice
to a takaice sakatare janar din majalisar dinkin duniya Antoni Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu yan fasakorin bakin haure suka nutsar da su da gangan cikin ruwa daura da gabar kasar Yemen yan fasakorin sun tilasta ma bakin haure kusan 300 daga kasashen Habasha da Somalia fadawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis Mutane akalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan wata mota makare da bamabamai ta tarwatsi a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Hukumomi a Somalia sun ce motar ta tarwatsi ne akan titin Makka al-Mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu. Yan mintoci bayan da jami'an tsaro suka wato nemi tsaye da motar. Shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis yana mai cewa mudun Koriya ta Arewar ta takalo yaki tofa ta bakinsa sai sun ga abinda ba su taba tsammanin zai faru gare su ba a gargadin sa na baya-bayan nan mai cike da gurnani Trump ya ce watakila ma kashedin sa na farko inda yayi barazanar babbake kasar ta ƴan communist da wuta mai azaba saboda shirin ta nukiliya watakila tsananin kashirin bai kai yadda ya kamata
ba. Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Chiba Hiro Yoyene ya hada mana shirin sai kuma engineer mu Malama Zainab Abdulrahman Mahmud Lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.